بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 8 ga watan Safar na shekara ta 1447 ba jana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 2 ga watan Agustan shekara 2025. Kamar kowane lokaci ayo ma muna tare da shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Thani Umari Jalim OON babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci da jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana Anas Idris Hassan da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akamakalla bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda yake sanin kowa ne daga cikin mu babban manufar samar da halittar mutum da aljan a bayan ƙasa shine bautawa Allah subhanahu wata'ala da yi masa da'a da biyayya gare shi Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min wannan ita ce babban manufar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halitta sanadu wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya halitta bayan halittar mutum da aljan ya halicce su ne don su hidimta wa dan adam don su yi masa amfani ya samu yanayi mai kyau ta yadda zai bauta wa Allah subhanahu wataala cikin sauki to idan ya zanto bautar Allah subhanahu wataala ita ce gaya wato ita ce manufa ta kululuwa da yasa Allah ya halicce mu bauta kuma ba za ta yiwu ba sai da ilimi sai mutum ya san yadda zai bauta wa Allah da farko dai ya san wane ne Allah subhanahu wataala abin bautarsa ya san shi da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa ya san yadda ake girmama Allah subhanahu wataala san haƙƙoƙin ubangiji subhanahu wataala wani abu ba zai yiwu sai ta hanyar ilimi ta hanyar ilimi ne mutum zai san wane ne Allah subhanahu wataala abin bautarsa waɗanne sifofi ne ya halatta a jingina masa saboda shi ya sifanta kansa da su waɗanne sifofi ne bai kamata a danganta masa su ba saboda sifofi ne na tawaya ya san haƙoƙin ubangiji subhanahu wataala ya san yadda zai bauta wa Allah subhanahu wataala da zuciyarsa da gaɓoɓinsa da zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa abinda ya shafi bauta ta zuciya abinda ya shafi san Allah subhanahu wata'ala da girmama shi a zuciya da ainihin dogaro gare shi da neman taimakonsa da kyakkyawan fata a wajensa da mai da al'amari zuwa gare shi wanda duka waɗannan nau'uka ne daga cikin nau'in bautar Allah subhanahu wata'ala na zuci hakanan nau'in bautar Allah na furici abinda bawa zai faɗa na yabo ga Allah subhanahu wata'ala da yi masa kirari da ambatansa da godiya gare shi wanda duk wannan bawa yana yin sa ne da harsunansa shi ne abinda aka fi sani da azkar zikiri tasbihi tahmidi tahlili kabbara la haula wala quwwata illa billah da sauran nau'ukan zikiri wanda duk wannan abu ne da ba zai yi ba sai da ilimi hakanan abin da ya shafi bautar Allah da gaɓoɓi abubuwan da Allah ya shar'anta wa bayi na su yi su bauta masa daga sallah azumi zakka hajji da dukkan wani nau'in bauta da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa ɗan adam ya wajabta masa ya yi bauta da wannan abubuwa ba za su sanu ba sai da ilimi shi kaga ilimi ilimin addini wani abu ne da ya zama wajibi, wajibin ma na farko akan ɗan adam kafin ya koyi komai. To abin da ya kamata ya fara sani shine ya san Allah, ya san haƙoƙin Allah, ya san ya zai bauta wa Allah. Allah yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ce ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Allah ya gabatar da ilimi, sannan ya ambaci abin da ya shafi furuci na kalmar shahada da kuma aiki da ita. Wannan ta sa Imam al-Bukhari a cikin littafinsa Al-Jami'u as-Sahih ya kulla babi da cewa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, babi da yake magana akan ilimi shine farko, sannan magana ta furuci, sannan kuma da aiki na gabobi. Saboda idan babu ilimi to babu wani abin da za ka yi ka tabbata cewa wannan shine abin da Allah yake yiwa da gojenka, zai zama kana bautar Allah kan jahilci. Shi yasa ilimin addinin musulunci ya zama ilimi na larura, ma'ana ba daukewa kowa ba, musamman abin da ya shafi faralin ainihi. Kamar mai ahalari yake cewa farkon abin da yake wajaba ga bawa ya inganta imanin shi, sannan ya san abin da farallan ainihinsa suke wajaba suke ingantuwa da su. Farallan ainihi abin da Allah ya dora maka wani ba zai iya dauke maka ba. Allah ya dora maka yin imani da shi da abin da ya wajabta maka kai imani da su, na mala'iku, littattafai, da manzannin Allah subhanahu wataala, da ranar lahira da kaddara, da abin da ya wajabta maka na ayyukan ibada irin sallah, azumi na Ramadan, zakka da hajji ga wanda Allah ya bashi iko. Duk waɗannan abubuwa ba za su yi ba sai da ilimi. Sai kaga dole ne mu ɗauki ilimin addini a matsayin abu na farko da ya kamata mu sa a gaba, mu tarbiyyanci kawunanmu da shi, mu tarbiyyanci 'ya'yanmu da waɗanda Allah subhanahu wataala ya ɗora mana alhakin tarbiyyarsu a wuyanmu. A yau an wayi gari mutane ba su ɗauki addinin musulunci, ilimin addinin musulunci da muhimmancin da ya kamata su ɗauke shi ba. Sun manta da cewa ɗungurungum Allah subhanahu wataala bai halicce su ba sai dan su bauta masa. Bauta masa ba zai yi ba da jahilci, ba zai yi ba da naga ana yi, ko ba zai yi ba da kwaikwayon kawai mutane abin da suke yi, a'a. Allah cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku je ku yi tambaya, ku nemi masana su sanar da ku idan ba ku sani ba. Allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, kace shin masu ilimi da wanda ba su da ilimi za su taba zama daidai? Ba za su zama daidai ba. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah ce yanzu wanda ya san yake da ilimin abinda aka saukar maka na alqur'ani da abinda aka baka na sunna shine gaskiya, zai zama daidai da wanda yake makaho? Wato wanda bai san abinda Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na shari'a ba, bai san abinda Annabi ya zo da shi ba na sunnarsa, wannan makaho ne, ba za su taba zama da wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da wannan ba. Don haka duk mutumin da yake bautar Allah ba bisa ilimi ba, to yana bin tafarki ne na Yahudu na Nasara, waɗanda suka yi watsi da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansu da shi, suke bauta wa Allah da jahilci. Shi yasa addu'ar mumini kullum a cikin sallolinsa biyar da sallolinsa na nafilfilu addu'a yake cewa Allah ya shirye da shi tafarki madaidaici, tafarkin mutanen da Allah ya yi wa ni'ima, ba waɗanda suke batattu ba, ba waɗanda Allah ya yi fushi da su ba, ba kuma batattu ba. Waɗanda Allah ya fushi da su su ne Yahudu, waɗanda Allah ya ba su ilimi suka take, suke yin aiki da san zuciya maimakon su yi aiki da ilimin da Allah ya ba su, waɗannan su ne Allah ya fushi da su. Sai kuma al-dhallina, su ne batattu, waɗanda suke dirkaniya cikin jahilci, suke fagamniya a cikin duhun rashin sani, ba sa yin bautar Allah subhanahu wata'ala da ilimi. To duk wanda zai rika bautawa Allah da jahilci, to wannan yana da wato kamanceceniya da nasara wadanda suke bautawa Allah da jahilci. Saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya nemi ilimin da zai kyautata imaninsa, inganta imaninsa da shi, ya san haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, ya san abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da abinda baya so, da abinda ya halatta ya gingina masa, da abinda bai halatta ya gingina masa ba, ya san iyakokinsa. Hakanan wajibi ne ya san abinda ibadarsa za ta inganta da shi, ya ake yin sallah, ya ake yin azumi, idan yana da dukiya zai fidda zakkata, idan Allah ya rubuta masa zuwa hajji ya zai hajjinsa. Hakanan ya zai yi zamantakewa ta aure da iyalinsa, ya zai yi kasuwancinsa, ya zai yi saye da sayarwa. Duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama koyarwarsa a kansu. Annabi kuma ya koyar da al'umma duka waɗannan abubuwa, bai bar komai ba sai da ya nuna al'umma ga yadda ake yinta. Sabanin sauran addinai, shi addinin musulunci addini ne da ya shafi komai na rayuwarka, babu wani abin da addinin musulunci bai taɓo ba. Rayuwarka ta kai kadai, rayuwarka da tsaninka da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinka, rayuwarka da iyalanka, rayuwarka da abokanka, rayuwarka da aminanka, rayuwarka da mutanen garinku, mutanen unguwarku, mutanen ƙasarku, masoyanka, maƙiyanka, rayuwarka ta tattalin arziki, rayuwarka ta ilimi, rayuwarka ta ma'aikaci, kowace irin rayuwa kake ciki, musulunci yana da ruwa da tsaki a kanta. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana, ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ka ce da rayuwata da mutuwata, da sallata da yankana, da rayuwata da mutuwata dinna Allah ne, shi ne Ubangijin halittu duka, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Da wannan ne aka umarce ni, kuma ni ne farkon masu miƙa wuya ga Allah. Saboda haka gaba ɗaya rayuwar ɗan adam ka cokam duk ta Allah ce, dan saboda duka abin da yake sammai da ƙasa nashi ne, shine yake da abin da yake sammai da ƙasa. Subbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Mulkin sama da ƙasa da abin da yake cikin sama da ƙasa duk na Allah ne. Saboda haka kowane abu da ka gani halittar Allah ne, bawan Allah ne, mulkin sa ne, sai da ya ga dama ya yarda shi. To saboda haka dole ne ka yarda cewa komai da ka sani Allah subhanahu wataala ya sanar da mu yadda zaka gudanar da wannan abu. Don haka kaga ba karamin sakaci ba ake yi, mutum ya zanto a rayuwarsa babu wani lokaci da ya ba wa ilimin addini ta fuskar ya tsaya ya karatu ko ya tambayi abin da bai sani ba a sanar da shi, don to kawai tunaninsa duniya. Kuma ya haifi ‘ya’ya, ya auri mace ta haifin masa ‘ya’ya, bai damu da ita nata ilimin ba, bai damu da ‘ya’yansa na addini ba, abin da ya dame shi kawai abin da zai samo wasu su ci shi ne a gabansa, sai kuma abin da za su samu na ilimin zaman duniya, na ilimin sana’a. Da haka wannan shi ya rufe masa ido, saboda haka in ya tashi da safe babu abin da yake gabansa illa ya tafi nemo kuɗi, tafi nemo abinci. Sannan kuma in ‘ya’ya Allah ya bashi ba abin da yake gabansa illa in sun isa wayo, sun isa shiga makaranta, ya kai su inda za a koya musu ilimin zamani, ilimin sana’a, ilimin zaman duniya. Amma abin da ya shafi lahirarsu wani baya gabansa, wanda kuma ba ƙaramin cin amana ba ce wannan. Allah ya ɗora maka amanar tarbiyyar iyalanka, ka ɗora su akan hanyar Allah da farko, ka ba su tarbiyya ta addini, ka ba su ilimin addini, su san waye Allah, su san ya za su bauta wa Allah, wannan haƙƙinsu ne a kanka. Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsare kawunanku da iyalanku ku tsare kawunanku da na iyalanku daga shiga wuta. Ta yaya zaka tsare kanka daga fada wuta? Shine ka san abin da Allah yake so ka aikata, ka san abin da baya so ka bari. Haka nan iyalanka, matarka da ƴaƴanka, ka sanar da su, ka ba su ilimin sanin Allah da za su bauta wa Allah. Idan ya zanto kai sakaci a nan, to wannan amanar da Allah ya dora maka ka dauka, to baka sauke ta ba. Idan mutum ya mutu, to ya tafi da amanar mutane a wuyansa, amanar ƴaƴansa tana wuyansa. Ko duk abin da za su yi na aika-aika a rayuwarsu a dalilin rashin ba su ilimi na addini da baka yi ba, kana da kamasho akan wannan, saboda kai ka dora su akan wata rayuwa wadda ba haka addinin ka ya suna maka ba, ba haka Allah subhanahu wataala da manzansa suka nuna ba. Duk abin da za ka dora ɗanka a kai na ilimin zamani, na sana'a, to ka koya masa addini, ka kai shi inda zai koya addini, kai shi inda za a karantar da shi Alkur'ani, inda za a karantar da shi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, inda za a nuna masa yadda zai yi sallah, yadda zai yi azumi, yadda zai yi wanka, yadda zai yi alwala da tsarki, duka ka tabbata ka sa shi inda zai samu wannan ilimin. Idan ka bar shi babu wannan ilimin, to babu shakka ka ci amanarsa. Wani abinci ko wani ilimin zamani da zaka ba shi, wannan duk ba zai kubutar da kai ba a gurin Allah, ba zai cece ka a gurin Allah ba. Kuma duk wani aika-aika da zai zo yi daga baya a dalilin wajen watsi da kai da shi, to yana da laifinsa, kai ma kana da laifin dora shi da kai akan wannan hanya. Da yawa akwai waɗanda suka taho daga baya suna da na sani, kuma suna cizon ɗan yatsa cewa iyayensu ba su kula da su ba ta fuskar addini, ba su kai su makarantu da za su koyi addini ba. Ko kuma kaga waɗanda ma suka yadda suka kai ƴaƴan nasu, ba su ɗauki karatun addinin da muhimmancin da ya kamata su ɗauke shi ba, tare da cewa shine asali, shine asali. Duk wani abu da za ka koya na rayuwar duniya, karo ne, karo ne shi, ba shine asalin ba. Asalin shine ka san abin da ya kawo ka duniya, abin da ka zo yi duniya a cikin takaitaccen shekaru da Allah zai yanka maka za ka yi a duniya, wannan shine asali. To duk wani abu da za ka karimo, to wannan dan ya taimake ka ne akan ka iya cimma waccan manufa ta halittarka. Sana'a ce, aiki ne, neman menene, duk wani abu da za ka karo ka ɗauke shi a matsayin abu ne da zai taimake ka don cimma wannan babban manufar da Allah ce ya halicce ka saboda ita. To babu rashin hankali da rashin tunani da zai sa mutum ya yi watsi da ita manufar da ta kawo shi duniya, da nan ne zai tsinci dukkan wani guzuri da zai yaje da shi rayuwarsa ta har abada. Sai zo tattara rayuwarsa ta har abada, ya watsar gaba ɗaya, ya shantake kamar ya zo har abada, ba zai bar duniyar ba. Wannan babu shakka rashin tunani ne, shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa babu waɗanda suke wa'azantuwa, suke gane wa'azi su yi aiki da shi, sai masu hankali. Wanda ya hankalta, ya yi tunani, ya tsaya duba cewa rayuwar duniya nawa take, an waɗanda suka wuce a gabaninmu suna tsawon rai fiye da yadda muke yi a yanzu, amma yau suna ina? Annabi Nuhu alaihi salam, da Allah ya ba mu tarihinsa, ya zauna cikin mutanensa shekara 1000 yana wa'azi, ba shekara 50. Wannan shekarun wa'azinsa ne Allah ya faɗa, 1050 shekarun wa'azinsa ne, amma baka san shekara nawa ya yi ba kafin ya fara wa'azin. Saboda haka yau ina yake? Babu shi, babu alamunsa, sai ambatansa mai kyau da Alkur'ani yake gaya mana. To haka nan mutane da dama da Allah ya yi a bayan ƙasa, Adawa, Samudawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da cewa da samuda da Adawa halittu ne da Allah bai taɓa yin irinsu ba. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, a garuruwa ba a taɓa halitta irin tasu ba, da ƙarfi da Allah ya ba su, da wayewa, da ci gaba, da gina duniya. Amma yau gaba ɗaya sai labarinsu kake ji, abinda Alkur'ani yake gaya mana, amma babu alamarsu. Allah ce, fahal tara lahum min baqiya, shin kana ga wani ɓurɓushinsu yanzu a bayan ƙasa? Tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahu rikza, kana jin ɗuriyar wani daga cikinsu? Babu wani wanda muke jin ɗuriyarsa, ko wani daga cikin zurriyarsu, a ce ga wani zurriyar Samudawa ne ko Adawa, sai dai abinda Alkur'ani yake gaya mana labarinsu. Sun zo sun yi sun tafi, to kaga ashe kai ma haka zaka zo kai ka tafi a yattakaitacciyar rayuwar da Allah subhanahu wataala yanka maka. To babu rashin tunani kai san take ka dauki wannan rayuwar ita ce asali, ita ce gaya. Kaman ta da cewa dan lokaci kankani ne za a ce yau babu kai ka koma ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimin addini, mu san abinda zamu inganta imanin mu da shi, mu san abinda zamu inganta ibadar mu da shi, sannan mu san yadda zamu yi mu'amala da junan mu kamar yadda shari'ar Allah ta gindaya. In kasuwanci kake ka san ya kasuwanci yake, ba aka kawai da ka ba, duk wani irin wata irin mu'amala da ta zo maka ta kasuwanci ka sa kai kawai ayi da kai, tunaninka kawai a gaban da yake gaban ka shine ya zaka ci riba, wani irin romo za a samu a cikin wannan abu, amma ba tunaninka ya Allah yake so ba. Muna karantawa tun a ahlari yana cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi, baya halatta gare ka kai musulmi kai wani aiki ko wani iri ne sai ka san hukuncin Allah kan wannan aikin. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu'mine ya ce ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, ya ku wadanda suka yi imani kar ku wuce gaban Allah da manzansa. Ta yaya zaka wuce gaban Allah da manzansa? Ta hanyar kai abinda baka san hukuncin Allah da manzansa akai ba. Duk wani abin da ka tsira ko ka shiga kana yi an tabbaye ka hukuncin Allah baka sani ba, to wannan ka shige gaban Allah da manzansa, kayi gaban kanka, wanda Allah kuma ya hana mu'minai yin wannan. Saboda haka wajibi ne mu tashi mu nemi ilimi, mu yi abin da Allah ya dora mana. Mu ba malamai bane, mu saurari malamai. Allah subhanahu wataala ya bude kafofin tsayar da hujjarsa akan bayansa ko ina, yadda dan adam ba yadda zai ya zille ko ya kubuce wa Ubangiji. Allah subhanahu wataala ya san yadda dan adam a yanzu zai yi wasarere da addinin sa, sai kawo waɗannan kafofi na zamani da sauti da hoto da murya da take isa ko ina, wanda duk kaga bai ji ba to shi ya kiji da gangan, ba saboda ya rasa hanyar samun ya ji ba. A da can sai an yi tafiya takakkiya kafin a je a ji wata fatawa guda ɗaya. Amma yanzu kana gida a ɗakinka a kan gadonka a kwance a kan fulo, za ka iya jin duk wata fatawa da kake buƙata ka ji dangane da sha'anin addininka. Za ka iya sauraron duk wata karantarwa da kake so ka saurara dangane da sha'anin addininka. Sawan abin da ya shafi tafsiri ne ko ya shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi hukuncin shari'a na fiqhu, ko ya shafi tarbiyya da zamantakiya, ko ya shafi mu'amala, ko me kake yi ko a ina kake, sawa'un kana cikin ƙasar musulmi ko ma ba a ƙasar musulmi kake ba, sautin waɗannan bayanan zai je maka. Saboda haka Allah subhanahu wataala a kowane lokaci yana buɗe ƙofofin tsayar da hujjojinsa akan bayinsa, la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan kai ya zanto bayan Allah ya gama aiko manzanni wani ya zo ce yana da hujja, shi Allah bai isar masa da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ko karantarwarsa. Don haka mu tashi mu nemi ilimi a karan kanmu mu manya, sannan mu kula da ilimin addini a ƴaƴanmu. Idan mun yi haka da farko dai za mu samu yardar Allah subhanahu wataala da kaunarsa da soyayyarsa, sannan kuma rayuwar mu za ta yi kyau a duniya, sannan kuma rayuwar ƴaƴanmu ta yi kyau, sannan mu bar baya mai kyau sai da za su ci gaba da yi mana addu'a duk sanda suka tuna irin gurmai da muka yi wajen dora su akan tafarki madaidaici. Annabi yana cewa idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Da zarar dan adam ya mutu ayyukansa sun dakata sai abu uku: sadaka mai gudana, ko ilimin da ya bari ake amfana da shi, ko dan da ya bari na kwarai yake masa addu'a. Kaga ashe babu wani abu da zaka tafi ka bari ya maka amfani irin waɗannan abubuwa guda uku. Da ƙarshe shine waladin salihin, yaro ba zai zama na kwarai ba sai kai masa kyakkyawar tarbiya, ba zai zama mai maka addu'a Allah ya gafarta maka ba, Allah ya ji kanka, sai ya samu tarbiya ta addini. Dan bai samu tarbiyya ta addini ba, komai ba zai zo maka, ba za ka zo masa ma a zuciya ba, balantana hayyai tunanin yi maka addu'a. saboda haka mu tsaya mu tarbiyyaci ayyanmu kamar yadda Allah ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka da sallah kuma kai hakuri akan hakan ba ma neman ka ba ma tambaye ka wani arziki mu za mu azurta ka kuma ƙarshen kyakkyawan ƙarshe na ga masu taqwa saboda haka in har ka kyautata wajen tarbiyyar iyalanka bisa bin Allah subhanahu wataala to Allah zai yaukaka arzikinka Allah zai kyautata maka arzikinka man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya dogara ga Allah wanda duk yayi taqwa yake a dokokin Allah Allah zai samu masa mafita daga dukkan wani kunci ko damuwa sannan kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani mu tashi tsaye wajen ilmantar da kawunanmu da ilmantar da ƴaƴanmu addini wannan abubuwa da muke fama da su na rashin tarbiya na rashin kyakkyawan zamantakewa babu abin da ya haifar mana da ita illa rashin kyakkyawan tarbiya da muke ba wa ƴaƴanmu da sakan su da sakin su haka nan sakaka babu kyakkyawan tarbiya wannan shi ya jawo mana duk rayuwar da muke ciki har sama lalacewar sama rashin kyakkyawan tarbiyar addini ce da ta dasa tsoron Allah a cikin zukata saboda haka in aka girma babu wani abu na tunanin Allah da tsaron lahira to kuma babu abinda mutum ba zai iya yi ba a duniya Allah ya sa mu dace
to amin sama amin malallai saka da alkhairi to tume mu ta farko ayi maran ta zo daga wanda yake cewa menene matsayin malamin da yake daura aure saboda kudin bai kai karancin sadaki ba akwai wani daurin aure yace a unguwar su da aka yi wanda aka bar da naira 150 sai malamin ya ce ba zai daura ba sai an biya naira 180 saboda shine mafi karancin sadaki a lokacin shin haka malamin yana da asali
to maganar kayyade karancin sadaki ko mafi yawan sadaki magana ce ta wasu daga cikin malamai ba duka ba kamar malikiya suna cewa mafi karancin sadaki shine a samu rubu'in dinari abinda duk bai kai rubu'in dinari ba a lissafi to ba zai zama sadaki ba sai zama sadaki ba to wannan rubu'in dinari suna lissafa shi da azurfa suna lissafa shi da wato suna lissafa shi da zinariya wato azhab saboda haka in aka lissafa abinda kilo din rubu'in dinari yake kamawa to sai a ga cewa a yanzu za a saye shi kaza yanzu zai kama naira kaza naira tana ƙara karewa tana ƙara samun barbarcewa kuma kuɗin suna ƙaruwa to duba da wannan ne yasa har wasu suka ga a yanzu in aka yi lissafin rubu dinar da zinariya to zai haura 150 sai suke cewa to ba zai kai sadaki ba tunda a mazhabarsu ga abin da aka ce to amma magana mafi inganci ta malamai shine sadaki bai da mafi karanci kamar yadda bai da mafi yawa kamar yadda suka ce ba ya da mafi wato mafi yawa ko nawa aka bayar komai yawan sa zai iya zama sadaki to haka ne mafi karancin sa ma ba ya da wani haddi la hadda li aqallihi wala li aktharihi wannan magana ita ce magana mafi inganci ita ce maganar malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila da wasu ma daga cikin malaman malikiya kamar Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa al-Istizkar cewa wanda ita ce magana wacce take ingantacciya saboda dalilai da suka nuna haka na farko Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihin nahla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah subhanahu wataala anan ubangiji bai kayyade yawan sadakin da za a ba su ba kamar yadda ya halatta a ba su sadaki mai yawa kamar yadda cewa ataitum ihdahunna qintaran to haka nan ya kunshi har ila yau a ba su sadakin da yake kadan so wannan ayar tana nuna cewa sadaki bai da wani mafi kankantarsa sannan muka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga hadisan Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi da yake cikin sahihaini ta mata ta zo ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ya aure ta kuma Allah ce wa imra'atan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yankihaha khalisatan laka min duni almu'minin da matar da za ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy mu'mina idan ta zo ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mata ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisa ce ita ta ba da kanta annabi ya aure ta annabi ya daga ido ya dube ta ya sauke kansa alamar dai shi bai niyyar aure ba saka ba ya da bukatar aurenta sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ce ya rasulullahi in baka da bukatar aurenta ni ka auren min da ita annabi ya ce me zaka bata na sadaki ce zai bata izarin sa wato warjallan sa da yake da ya daura annabi ce to in ka bata kai kuma ka sa me a wancan lokacin sai ka ga mutum abin daurawar sa ɗaya ne tag da shi ba yayin da na biyu ce to in ka bata kai kuma ka daure me yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ka bata wani yace ya rasulullahi babu wani abin da zan bata annabi yace iltamis walau khataman min hadid ka je ka nemo ko da zobe ne na karfe ka je ka nemo ka bata karshe dai babu yace ya rasulullahi naji ba ni da shi annabi yace to kana da wani abu na alqur'ani yace eh yace to ka karantar da ita shine sadakinta na aura maka ita da wannan الشاهد أنا فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد وتقوم أن أنتر أبن كودا أن زوبيني لأكيش نقل في جيكا كاو أما ديكي باعي دشي النبي يتشتو يا أولا مسا شي تدى القرآن ديكي دشي سورور دي أحد دشي جي حد تدى إتوال أن سورور سوني سلاكين تا تو كاقا أشي دو أنا أبو مي أمباني غمتشي duk wani abin da zai amfani ga mace zai iya zama sadakinta komai yawan sa komai kankantar sa indai abu ne mai amfani ba daukan sadaki ai da abin mara amfani aka je ka dauko su abin mara shirme ka ce ga sadakin ki ba a'a ya zama na abu ne mai amfani to koda kudin sa yana da yawa koda kudin sa bai da yawa ya halatta ya zama kamar yanzu qur'ani ba abin da za a bata fiye da ilimin addini musamman alqur'ani Ummu Sulaym lokacin da Abu Talha yazo yana son aurenta bayan rasuwar mijinta An-Nadhr ibn Malik mahaifin Anas sai yazo yana son ta da aure shi kuma lokacin kafiri ne bai musulunta ba sai ta ce ba ta aure shi ba yana kafiri amma ta yadda in zai musulunta to za ta aure shi kuma musulunta sa shine sadakinta ta sanya musulunta sa shine sadakinta ita za ta aure shi inda zai musulunta sai yadda ya musulunta kuma wanne ya zama sadakinta to shine ake cewa babu wani aure da ya samu sadaki mai albarka irin wannan kanat sadaquha islama zawjiha musulantar mijinta shine sadakinta to ashe kaga ba kudi ne lalle zai zama sadaki ba duk wani abin da ita za ta amfana da shi za ta amfana da in ya musulunta ta hannunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله يشري متن لي تهننك يا في مكة جاجة يا لأقوما تو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنت سفية وجعل إتقها صداقها كمين ليك أشكر واير النبي يسني أنت تدين شيني صداك انت أنت تدزي شيني أمك من صداك انت saboda haka babu wani nassi da yake nuna cewa sadaki kai ya kasa rubu dinar so in aka ce za a yi wannan abin da dinto da yawa za a ce aure da ake yi baya dauruwa tunda la nikaha illa bi wali wa sadaqin wa shahidi adli saboda haka wanda zai rike mazhaba anan ya ce dole sai an cika sadaki ya kai wajen 180 da wani abu to zai jefa mutanen kauyuka da karkara a cikin wannan yanayi cikin wani kunta wato wani yanayi mai kunci zai zama ba za a iya auren ba magana al'ada ce ba bare a ce a jingine ta a magana sadaki dole ne to kaga kai ka zo ka matsa ka ce sai an bada sama da 180 sannan zaka daura aure to anan zaka kawo wata fitina sannan kuma shi rubu dinar ana koma a yi lissafin sa da dirhami in ka koma azurfa ba zai kai wannan adadin ba to da mai ba ka koma azurfa ba amma zahabin zaki kai lissafa shi da azurfa ta kila ka ganshi bai wuce 50,000 ba wannan in ya zama dole sai kai wannan ka'idar saboda ka ba daidai bane mutun ya matsawa mutane akan abinda ijtihadi ne na wasu malamai kuma wasu malamai manya kamar su sun saba musu wasu daga cikin ayyan mazhaban ma sun saba wa ra'ayin wannan saboda ka ba daidai bane shi abinda limamin yayi na cewa ba zai kuma shi aure ko da liman ko ba liman za ku yi daura shi shi liman amfanin sa a cikin daurin aure shine ya zama yana dora ma'aurata masu kulla aure ya dora su akan hanya ko da za su yi kuskure ya gyara musu amma ba shine mai daurin aure ba kamar yadda suke zato wasu sun zato cewa liman shi yake daura aure a'a da waliyin mace da kuma wakilin ango su ne masu kulla aure su suke yin siga wanda ya zo neman aure ya ce ina nema ma wani auren wance ko shi in shi ne mijin ma ya ce ina neman auren yarka mai suna kaza 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 akan sadaki kaza shi kuma ya ce na aura maka ko na aurawa wanda yake wakilin wanda kake wakilta wani wani na aura masa yata ko abin walicci na wance wance wani shi kenan aure ya dauro daga nan aka tashi shi kenan ba ko da ba a yi addu'a ba aure ya yi daga baya ai ta musu addu'a duk wanda aka ga masa an daura masa aure sai Allah ya sanya albarka Allah ya ba ku zaman lafiya shikenan mutanen da suka zo gurin duka sun halarci sun ga abin da shine ilanun nikah wanda shine wajibi yawanci abin da yake faruwa a gurin aure muna zuwa ne mu shaidu wato mu halarci daurin auren amma ba wai shaidu ba shaidu bi kawai ake bukata adalai yanzu zaman mu a gurin da samuwar mu a wajen yafi waɗannan mutane biyu din don haka ba buƙatar a ce kun shaida ba mu shaida ba wannan duk ba buƙata tunda za ku ce ba ku shaida ba ne za ku ce ku ba ku shaida ba ko kun ki ku shaida abinda ake buƙatar ku dai a gaban ku akai shikenan kun san da abin ba za ku ji wani yana tare da wance ba ko ku gansu tare ku ce yaya wani yake yawo da wace ba matarsa ba wannan shine hikimar samuwar mutane a gurin daga ina auren asiri daga wali sai wakili a daura aure daga baya kuma a sanar da mutane ya halatta ko da ba a kira kowa ba a daki su bi su daura aure kuma daga baya sai a bi a gaya mutane je a fa wani ya auri wance shikenan aure ya tabbata
to sai wannan yake tambaya yake cewa mallam shin ya halatta ga waɗanda aka yi musu baiko na aure har an saka rana an kuma kai kuɗin daurin auren ma awa daurin aure ne kadai ya rage su riga tattauna yadda za su gudanar da rayuwar auren su da ta shafi mu'amalar aure a ilmance ba da nufin saban Allah ba
wannan iskanci ne ba maganar wani a ilmance ko wani ba da nufin saban Allah ba duk matar da ba matarka ba ba halatta ka zo kana mutum magana ba tsada ita kana cewa wai kai yadda za ku yi mu'amalar aure wannan ba wani abu ne da yake buƙatar a koya mutum duk mutanen da suka rayu a baya haka suka yi suka abin nan sharrin bature da sharrin yahudu da za a ce wai a koya mutane da za su yi mu'amalar aure tare da cewa ko dabba wannan ba wanda yake koya mata haka wani abu ne da yake tattare da fitra halittar da Allah ya mutum kamar yadda ka san yaro jariri aka haife shi da haife shi ba shi ta bashi maman ta kama yake baya buƙatar sai an zo da shi an koya masa fitrar sa haka halittar sa take haka nan dabba yau in aka haife ta ta sai da ta kama maman abin nan dinta mahaifiyarta haka nan in ka ajewa dabbobi hatsi ko ka aje musu ciyawa za su ci ba sai an zo ana koya musu za su ci to duka wannan fitra ce ta ce Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa dukkan wata halitta da yayi ya dora ta akan wannan fitra subbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wannan hidaya ce amma yayi halitta ya daddace halittar ya kaddara komai sannan ya shiryar da kowa zuwa ga abin da zai amfane shi shiriya ce da Allah yayi wa mutum yayi wa dan adam mumini da kafiri yayi wa dabba da kwari da komai Allah ya nuna wa kowa abin da yake daidai a rayuwarsa wanda zai amfane shi da abin da zai cutar shi ya kauce masa yanzu bera da zarar ya gama gi zai gudu ba sai an zo na masa training ba mage da taga kare za ta nemi gurin guduwa ba sai an mata training ba ko mun kankantar ta So waɗannan abubuwa duk suna cikin fitra. To sannan dan an yi baiko ba a daura aure ba, ba a zo an yi siga ba. To wannan ba fa zaka ce matar ka ce haka ce wai daure aure ne kawai. Aure ne ya rage. Ya aure shi wannan shine dauran auren ai shine zai mai da ita matar ka. Duk wancan wani alkawari ne amma ba ta zama matar ka ba. Kazo ka zauna wai kuna tattauna wai a ilmance. A ilmance ko a iskance. Ba wani ilimi anan da zaka kai mata. Duk wanda kaga sun yi aure ba wai ba zama suke suna yin wannan iskancin ba da sunan wai a ilmance da za su ba da niyyar saban Allah ba. Wannan shine ainihin saban Allah ma. Kuma shedan zai iya sa komai a tsakanin ku a lokacin. Allah ya sauke.
Amin. To malaki wani yake cewa ya inganta ko kuma ya ingancin wankan tsarki da aka yi bayan an yi na sabulu. Ma'ana a fara yin na sabulu sannan daga bisani a yi na tsarki.
Ba wani abu. Da kai bare zanto ruwan da zaka yi wankan tsarkin da shi ba ruwa bane da ya canza da sabulu. Ruwa ya canza da sabulu kalar sa ko dandanan sa sabulu ya shiga cikin sa ya canza shi ba zaka yi amfani da shi wajen ibada ba. Amma idan shawa ce misali zaka bude kai ko kitin ka iba kai bayan ka gama ka ibo wani kai wannan babu komai.
Wani ke cewa Allah malam ya halatta ya faɗi sunan yaro kafin ya masa huduba.
Ita kanta hudubar ba wani hadisi sahihi a kanta. Abinda aka sani shine in an yi wa mutum haihuwa aka yi gaya maka yi masa addu'a cewa Allah ya raya abinda ya haifa. Allah ya sa ya zanto na kirki ne. Wannan kofar sa a buɗe take kuma dukkan wani abu da Allah ya hore maka a bakinka na addu'a kana iya yi masa addu'a ta alkhairi. Kamar yadda mahaifiyar Nana Maryam lokacin da ta haife ta rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaruka al-untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim. Zaka ta yi addu'a Allah ya tsare ta ya tsare zuriyarta daga shaytan. So aka kofar addu'a wannan abu da take ba ta da iyaka ba ta da lokaci. Amma magana kiran sallah a kunnan dama da iqama a kunnan hagu duka hadisan da aka rawaito ba su inganta ba. Aka ba su tabbata ba. Sannan sawa yaro suna ba lalle sai ya kwana bakwai ba sannan za a sa masa suna. Ana iya sa masa suna ranar da aka haife shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da safe yake cewa jiya da daddare an yi min haihuwa na sa masa sunan babana Ibrahim. Lokacin da aka haifa masa ɗansa Ibrahim ya ce da daddare an min haihuwa na sa masa sunan babana Ibrahim. Kaga ba a yi mako guda ba. Haka nan wasu daga cikin sahabbai ina ji Al-Munzir ne cikin sahabbai ya zo ya kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya ce gashi an min haihuwa ya ce mai ka sa masa suna ya ce na sa masa suna Al-Munzir. Haka nan lokacin da Abu Talha aka yi masa haihuwa ya zo ga Annabi kashi gari ce mai za ka sa masa ya faɗa Annabi ce sa masa Abdullahi. Saboda haka suna ba wai lalle sai an kwana bakwai ba. Kana ma iya sa masa suna kuma kafin a yi haihuwar. Kana iya cewa in Allah ya sa aka samu ɗa namiji zan sa masa suna. Suna wane ba ma haife shi ba. Kamar yadda Yahya ɗan Annabi Zakariya aka sa masa suna. Aka sa masa suna tun kafin. Amma haife shi na nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Muna yi maka albishir da yaro da za ka haifa sunan shi Yahya. Ba ma haife shi ɗin ba. Matar ma tukuna ba ta yi cikin ba amma ana masa albishir kuma ana gaya masa sunansa. Haka nan Nabi Isa a.s. Allah ya bayyana sunansa tun kafin ma a haife shi. Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko iz qalatil mala'ikatu ya Maryam inna Allah yubashshiriki ya bigulamin ismuhu al-masihu Isa ibn Maryam sunansa al-masihu Isa dan Maryam. Saboda aka gaya mata sunansa aka mata arbishin lashi tun kafin ma ya zo duniya. So ba sharadi bane cewa sai an kwana bakwai sannan ake faɗa sunan yaro. Shi yasa wasu zaga an yi musu haihuwa ana ta bin su ana ji sunan yaro su ce a lokaci bai yi ba. lokaci bai yi ba sai ya cika kwanakin sa nan sai ya fada. Wannan ba dole bane. Na'am.
To ne yake tambaya take cewa shin mallam wajibi ne mace sai ta tsife kitsanta idan za ta yi aikin haji ko umra?
Ba wajibi bane. Ba wajibi na cewa sai ta tsife kitsanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha lokacin da ta yi al'ada da ta zo ihrami, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita unqudi sha'riki waqtasili ko wamtashiti, ki warware gashin kanki sannan ki tsefa kanki sannan ya umarci ta da ta yi wanka, shine wankan ihrami. Shi kansa wankan ihrami ba wajibi bane, sunna ce. Idan mutum zai sanya ihrami ya yi wanka ya sa turare a jikinsa kafin ya yi harama ya yi niyya, to ita ma mace ana so ta yi wankan, wannan sunna ce. To shi kansa wankan sunna ce, sannan tsefa kan shi ma sunna ce, amma ba wai wajibi ba. Idan mace ba ta yi ba, ko ma ba ta sami yin wankan ba, ko namiji bai yi ba, ko bai sami yin wanka ba, wannan babu komai a cikin babu abin da zai taba umaratta ko hajjinta.
To sai wani ke tambaya yake cewa mallam shin idan mutum ya samu dukiya a cikin ruwan kogi shin zai mata zakka?
Dukiya da zai tsinta a ruwan kogi kamar dutsen da zai tsinta ne a waje, duk tsuntuwa ce. Tsuntuwa kuma abin da ake bukata idan dukiyar mai kima ce, ba wata yar dukiya yar kankanuwa ba, dukiya mai kima. Ya yi sanarwa, ya yi cikiya shekara guda, ya yi cikiya shekara guda har ya samu mai ita ya bashi, in bai samu ita ba shikenan ta zama tashi. Sauraka babu bambanci tsakanin tsuntuwar da ya yi a kan tudu ko tsuntuwar da ya yi a cikin ruwa, duk tsuntuwa ce. Sauraka hukuncin ta hukuncin tsuntuwa. To in ya zanto ya yi cikiyar ta shekara guda bai samu mai ita ba, to shikenan ya mallake ta daga lokacin. In dukiya ce mai yawa sai a jira zuwa shekara guda, in ta shekara ta zagayo dukiyar ba ta yi ƙasa da nisabi ba sai ya mata zakka, in kuma ta yi ƙasa da nisabi ko ya kashe shikenan. Ba ita ce rikaz ba da aka ce a fitarwa da zakka, ba ita ba ce. Na'am.
To ni ke ce assalamu alaikum mallam, tambayar ita ce shin idan kafarar rantsuwa ta kama mutum kuma zai yi azumi, shin a jira ne zai yi ko kuwa zai iya rabawa?
Ba dole ne ya yi ajira ba. In ya yi ajira ya kyauta, domin duk wani abu da yake ya wajaba a kan mutum to ya yi shi ya gama, ya fi ya jinkirta shi. Duk wani abin da ya wajaba a kanka to ka yi ka gama, ka sauke nauyin wannan, ya fi soyuwa a kanka jinkirta. Saboda haka inda zai yi sa ajira ɗin ya yi yau ya gobe ya jibi ya gama, to ya fi an fi son haka. In bai samu ba ko saboda wasu dalilai ya tsuntsunka, shikenan ya yi. Allah bai shardanta a tattabu ba, bai ce sai an yi ajira ba. Amma ya kamata mutane su sani ita rantsuwa kafararta ba da azumi ake farawa ba, ba da wannan Allah ya fara ba. Ubangiji subhanahu wataala ya fara ne da ƴan tabaiwa. Idan baka samu ba to sai ka ciyar abin, sai ka tufatar. Fa kafaratuhu itamu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kisatuhum aw tahrir raqaba. Wato zaka fara da itamu 10 masakin, wato ka ciyar da miskinai 10 ko ka tufatar da miskinai 10 ko ka yanta bawa ko baiwa. Waɗannan su ne abin farko a cikin su da zaka iya zaba: ciyarwa, tufatarwa, yantawa. Waɗannan za kana da zabi a cikin su. Saboda in kana da kuɗin da zaka iya ciyar da miskini 10 to sai ka ciyar da shi, ko kuma ka tufatar da shi, ko kuma ka nemi baiwa ko bawa ka yanta. Sai idan babu, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, wanda bai samu ba Allah ce to sai azumin kwana 3. Saboda haka shi azumin kwana 3 ana yin shi ne idan an rasa ɗaya daga cikin ukun nan na farko, ba kai tsaye daga mutum ya yi rantsuwa ba yake so ya yi kafara zai tafi azumi kai tsaye, a'a. Sai idan ba zai iya ciyarwa ba, zai iya tufatarwa ba, kuma ba ko ba wanda zai yanta, to wannan shi ne zai tafi akan zaɓi na biyu, shi ne فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام sai azumin kwana uku da yawa mutane sun cika fara rantsuwa da yace ita ce azumi azumin nan sai idan ba za ka iya wadancan ɗaya daga cikin uku din can ba na'am
to men take cewa mallam shin akwai wani adadi na watanni da mace za ta yi a gidan iyayenta ta haramta ga mijinta bayan ya kore ta gidansu kuma bai biyo ta ba da wani bayani ga iyayenta ta ko neman maslaha kuma bai ce ya sake ta da kansa ba
duk matar da aka daura mata aure da mijinta tana da matarsa ko da shekara nawa za su yi ba sa tare matukar dai yana nan da ransa ba mutuwa yi ba ba kuma bacewa yi ba aka nema aka rasa aka dau wasu shekaru masu yawa saboda kare wani abu ne ya shiga tsakanin ku ta kama gabanta ya kama gabansa ko tana gidansu ko tana gidansa almuhim dai babu wata alaka tsakaninsu wanda duk ba zai sa aurenta ya zanto ya yanke ba tana da matarsa sai idan shi ya furta baki ya sake ta ko ta kai shi kara gaban alkali aka sashi ya sake ta ko ya gudu alkali ya sake ta ya ba ta takardar saki to wannan shine yake tabbatar da saki amma dadewa ba a tare wannan baya sa a ce mu aure ya mutu aure yana nan har sai in shi ya furta ya sake ta na'am
tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703360414 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.